Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niya muryar arewa. Kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashinhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asubahin ranar Litini 29 ga watan Agusta. Ibrahim Kalamu Si Garba ne da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanun labaran.
Magoya bayan shugaban kasar Gabon Ali Bongo da babban abokin adawarsa Jinping kowanne suna ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar a kasar. Komandan ƴan tawayen FARC na Colombia ya ba da umarnin dakatar da buɗe wuta na ƙarshe a tsakadaren jiya Lahadi. A jiya Lahadi ne shugabar ƙasar Jamus Angela Merkel ta ce ba za ta yiwu ba a ce wasu ƙasashen da ke cikin ƙungiyar tarayyar Turai sun kulle wa ƴan gudun hijira ƙofa domin kawai suna musulmai.
To, kanun labaran kenan. Ana ci gaba da cece ku ce kan halin rayuwa a Najeriya.
Magana ce gaskiya, maimakon a fada ma shugaba ya mai da hankali yayi shi a mai da shi siyasa, ana zuga, ana zagi.
To, sai dai bangaren gwamnati ya ce a rinka la'akari da sanadin al'amarin.
Man fetur daga dala 140 ya dawo dala 10. Kamar kai kake kawo buhu 10 na shinkafa gidanka duk wata. Yadda wani ce ya yi buhu 3 kake kawowa. Wannan mutanen gida a yi hakuri a san yadda za a yi maganin su.
Za kuma a ji inda aka kwana game da alkawarin da gwamnatin Najeriya ta yi na samar da ayyukan yi nan da nan ga matasa miliyan 10 da kuma ƙarin malaman makaranta 500,000. Idan muka kada jamhuriyar Niger kuma za a ji cewa ƴan hada-hada a gefen kasuwar Yamai sun yi zanga-zanga kan shirin korar su. Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafi da shirin nan nasa na ciki da gaskiya, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Masu saurare, assalamu alaikum. Magoya bayan shugaban kasar Gabon Ali Bongo da babban abokin adawarsa Jinping kowanne su na ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar a kasar, haka kuma suna cewa an tafka maguɗi a zaben na shugaban kasa, yayin da Ping ɗan shekaru 73 da haihuwa ke cewa shi ne ya nasara a zagayen farko na zaben. Sai kuma a wuri ɗaya mai magana da yawun shugaba Ali Bongo yake cewa shugaba Bongo ya dumfari samun nasara a zagaye na biyu. Idan dai har Ping ya samu nasara zaben, to wannan zai kawo ƙarshen mulkin iyalan gidan marigayi Umar Bongo. Shi dai Ali Bongo ya gaji mahaifinsa ne Umar Bongo, wanda ya rasu a shekarar 2009 bayan ya kwaya shekaru 41 na mulkin ƙasar ta Gabon. Gobe Talata ne dai ake sa ran fidda sakamakon zaben a hukumance.
Komandan ƴan tawayen FARC na Colombia ya ba da umarnin dakatar da wuta na ƙarshe da tsakar daren jiya Lahadi a matsayin yarjejeniya ta dindindin da ƙungiyar ta cimawa da gwamnatin ƙasar. An ji shugaban ƙungiyar ƴan tawayen na cewa daga yanzu iyaye ba za su sake binne ƴaƴansu maza da mata waɗanda aka kashe a wurin yaƙi ba. Shugaban ƴan tawayen da ake kira Timoshenko ya ce daga yanzu duk wata adawa da rashin jituwa za ta zame tarihi. Shi ma shugaban ƙasar ta Colombia Juan Manuel Santos ya bayyana cewa sojoji za su aje makamansu daga yau Litini. Dama duka ɓangarorin biyu sun bayyana aniyarsu ta samar da zaman lafiya a cikin watan da ya shige a bana, wanda ya kawo ƙarshen faɗan da aka kwashe shekaru 52 ana gwabzawa tsakanin ƴan tawayen ƙasar ta Colombia masu ra'ayin riƙau da kuma gwamnatocin ƙasar daban-daban da suka gabata. Ana sa ran kaɗa ƙuri'ar raba gardama a wannan kan wannan yarjejeniya a cikin watan gobe. Yaƙin wanda aka fara shi a matsayin bore a shekarar 1964 ya ƙasaita zuwa yaƙin da ya laƙume rayukan jama'a har sama da 220,000, kana ya kori mutane kusan 5 million daga muhallansu.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. A jihar Lahadi ne shugaban Jamus Angela Merkel ta ba da ta ce ba za ta yi ba a ce wasu kasashen da ke cikin kungiyar tarayya Turai suna kullewa ƴan gudun hijira kofa domin kawai suna musulmai. Ta ce tilas ne kowa ya taka rawarsa da ya dace ya taka. Shugaban tana magana ne sa'in take wa gidan talabijin na ARD jawabi. Shugaba Makel ta ci gaba da cewa abin da take ganin bai dace ba shine wasu na cewa kusan dukkanmu ba mu son musulmi ne. Kasar mu koda ko akwai bukatar bada aikin jin kai ko kuma a'a. Don haka ta ce za su ci gaba da magana akan wannan batu. Shugabannin kasar ta Jamus suka ce suna sa ran su baiwa ƴan gudun hijira da yawan su ya kai 300,000 damar shiga cikin kasar a cikin shekarar nan ta 2016 wanda kuma yawancin su ƴan kasar Afghanistan ne da Iraki da kuma Syria inda rayuwarsu take cikin hadari sakamakon yaki da ayyukan ta'addanci da ake yi a kasashen nasu. Makel ta ce tana so a samar da tsarin raba daidai tsakanin kasashe 28 da suke cikin wannan kungiyar na waɗanda za su zama ƴan gudun hijira. Yanzu haka dai wasu daga cikin 'yan kungiyar ta tarayyar Turai musamman waɗanda da suke daga gabashin Turai sun kyadda da wannan tsarin na karɓan 'yan gudun hijira daga gabas ta tsakiya da yayin da wasu kuma suka kyamincewa da tsarin raba daidai ɗin. Misali shugaban Czech wato Prime Minister Bohuslav Sobotka ya faɗa a cikin satin da ta gabata cewa shi baya son tawagar musulmai da yawa a ƙasarsa saboda matsalolin da suke gani. Ya ce ya rage ga kungiyar tarayyar Turai da ta yanke hukunci na adadin 'yan gudun hijirar da za ta karɓa gaba ɗayansu.
'Yan tawayen ƙasar Siriya da ke da goyon bayan Turkiya sun samu damar kwace ƙauyuka hudu da kuma gari guda da ke ƙarƙashin sojojin Kurdawa da ke arewacin Siriyar, yayin da kuma wasu rahotanni ke cewa harin ta sama da sojojin Turkiya suka kai yayi dalilin mutuwar fararen hula 35 a yankin. Kungiyar nan mai sa ido ga wannan yankin da ke kasar Burtaniya, wadda da turanci ake kira Syrian Observatory for Human Rights, ta ce a harin na jiya Lahadi an kashe mutane 20 a ƙauyen Jub al-Kusa, yayin da aka jima mutane 50 rauni a yankin da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye. Haka kuma kungiyar mai sa ido ta ce wani harin ta sama ya kashe wasu mutane 15 farar hula, kana wasu 20 sun samu rauni a garin Al-Armara. Sojojin Turkiya sun ce harin da suka kai ta sama a arewacin Siriya ya kashe sojojin ƴan tawayen Kurdawa 25 ne kawai, kuma ba farar hula cikin su. Sojojin Turkiya suka ce har kwanan gobe suna nan da kudurinsu na kare farar hula a ƙasar kamar yadda dokar ƙasa da ƙasa ta shimfiɗa.
Shahararren mawaƙin nan kuma marubucin waƙa na ƙasar Mexico mai suna Alberto Aguilera Valandez, wanda aka fi sani da suna Juan Gabriel, ya mutu jiya Lahadi a kusa da Los Angeles, kuma ya mutu yana ɗan shekaru 66 ne da haihuwa. Sai dai ba a samu wasu bayanai sahihai da suka tantance wannan batu ba. Amma dai fitaccen ɗan jaridan nan na ƙasar ta Mexico Lopez Doriga ya ce mashahurin mawaƙin ya yi fama da ciwon bugun zuciya 'yan sa'o'i kaɗan da kammala gwangwajewa a wurin wani biki a Los Angeles. Ana sa ran iyalan mamacin su fitar da sanarwa ta musamman a yau ɗin nan. Shugaban ƙasar ta Mexico Enrique Pena Nieto ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa yana makokin mamacin wanda ya fice a filin waƙa da rubuta ta. Mutum mai murya da ke cike da basira wanda ya baza sunan ƙasar Mexico ta hanyar waƙa. Mamacin wanda sau 6 yana samun lamban yabo domin ƙwarewarsa ga waƙa a kan dandali ya faro ne a matsayin mawaƙin cikin gida a cikin shekarunsa na waƙa na farko. Kana daga bisani ya ƙasaita ya zamo a sahun farko na mawaƙan da suka shahara ba ƙasarsu ta Mexico ba, a'a har ma duniya baki ɗaya. Waƙoƙinsa da ya yi musamman waɗanda suke nasaba da soyayya an sayar da kwafi sama da miliyan 100 a yankin Latin America, Spaniya da ma al'ummar da ke magana da harshen Spaniyanci da ke nan Amurka.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, tun bayan da farashin mai ya rikito a kasuwannin duniya ne dai kasashen da suka dogara ga man fetur ba tare da raba kafa don tanaji ba suka shiga halin ni'asu, kama daga kasar Venezuela zuwa irin su Najeriya, inda har yanzu shugabannin al'umma ke ta kira ga hukumomi da su ceto talakawa daga tsananin kuncin rayuwa. Hassan Maina kaina gare ka.
'yan Najeriya ba za su amintawa da yadda shahararren malamin addinin Kristan nan Reverend Faza Mbaka yayi wa gwamnatin Goodluck Jonathan wankin babban bargo ba. A 'yan kwanakin nan sai da mai martaba sarkin Kano Malam Muhammadu Sanusi na biyu ya ji hankalin gwamnatin tarayya dangane da yadda tattalin arzikin kasar ke ci gaba da tabarbarewa. Shahararren malamin addinin musulunci nan a Sheikh Dr. Ahmad Muhammad Bamba ya bara.
Lallai a saman ma al'umma a bincikar abadda cikin yunwa. Wai sun tagayyara, wai sun tuzarta. Allah ya tambaye ka wadannan mutane duk da ke karkashinka. Kasancewanka kana siyasa ko kasancewa kana mulki ba abinda aka dauke ma cikin hakkoki na shari'ar musulunci. Ba yanzu haka jarrabawa da tauci yaran an kore su da yaro ya je gida shehu bashi ce zauna yanzu ta ciki yake ba ta makaranta. Abinci baya daukar jinkiri a jira zuwa lokaci kaza. Shi yasa Allah madauki sarki ce allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Wai kashin bayan rayuwa abubuwa guda aminci da abinci. Abinci da aminci kafin azumi da wata ɗaya aka sai gafar hankwano 40,016 aka sai shekaran jiya kasuwar da wani 36,000 magana ce gaskiya maimakon a fada ma shugaba ya mai da hankali ya yi shi a mai da shi siyasa ana suka ana zagi wannan ba shi zai fishe mu ba.
To ko me gwamnatin Najeriya za ta ce akan haka? Ga martanin da kakakin fadar gwamnati Malam Garba Shehu Yamin.
Mun fitar daga dala 140 ya dawo dala 10. Kuma kai kake kawo buhun 10 na shinkafa gidanka duk wata. Yadda wani ce yawo buhun 3 kake kawowa. Wannan mutanen gida ai hakuri a sanye da za a yi maganin su.
Talakawa suna kuka cewar cikin ana fama da radadin rayuwa. Gwamnatin ta san dona
ba. Ta sani kuma idan ka karanta kasafin kudin bana da gwamnati tarayya ta yi ba a taba yin kasafin kudi a Najeriya wanda aka yi wani kaso na musamman naira biliyan 500 domin a tausasa wa mara ƙarfi a ƙasar nan.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, to har yanzu kan wannan batu na buƙatar sauƙaƙama talaka wahalar rayuwa. Tun kafin wato ta kankama, gwamnatin Najeriya ta yanzu ta yi alƙawarin samar da ayyukan yi nan da nan ga matasa wajen miliyan 10. Banda malaman makaranta 500,000 da ta ce za ta ƙara su shi ma nan da nan. To an ce har yanzu ba a gani ba a ƙar, al'amarin da wasu ke ganin ya taka rawa a matsalar takuncin rayuwa. Madina Dauda, gare ki.
Daga dukkan alamu, an dosan mu shekara ɗaya da kusan rabi bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi wannan alƙawalin, wani abu da ya ɗauki hankalin kwamitin tsare-tsaren kasafin kuɗi na Majalisar Wakilai a ƙarƙashin jagorancin Honorable Timothy Ngolu, PDP Fanshin Kanke Kanam a jihar Filato.
In za a yi wannan abun fa a duba shi da kyau, saboda kada a je a yi kuskuren da da aka yi kwanakin baya wancan program na su NAPEP da su PAP na su wane ne suka mutu. Za a bada kudi zai zuba a kasa ne kawai, ba za a ce ga kudin nan a baka saboda ya taimake ka, an kai injiniya ne a hada ka da aikin injiniya, saboda ko ranar da wannan program ya kare ka riga ka koyi wani abu, za ka bar wurin ma ka je ka nemi aikin injiniya a wani wuri ka yi. Muna so har yanzu mu san yaya za a yi, su wane ne za su yi, wakilai National Assembly, wakilai State Assemblies, wakilai Local Government, a sa su a cikin wannan abun. In kana son mutanen garinka su ji wannan abun kafin ranar Ladi, Senator zai je da nashi, Majalisar Tarayya zai je da nashi, House of Assembly kafin ka sani sati daya kowa ya ji. Yanzu ma mu membobi ma muna tambaya ne menene portalin ya ake yi, balle jama'an da suke gida. Muna shawarce gwamnati wannan program din yana da kyau, amma fa in ba a san yadda za a implement nashi yadda zai kawo albarkun da ya kamata ya kawo ba, za mu yi asara. Kudin nan zai tafi. Yanzu shekara ya kusa ya kare kuma ba a fara ba.
A wani hali ake ciki yanzu akan wannan shiri da gwamnati ta alƙawalta wa 'yan ƙasa? Tambayar kenan da na yi wa mai baiwa shugaban ƙasa shawara a fannin ayyuka na musamman, Hajja Maryam Uwais, ga abin da ta ce.
Abin da dai National Assembly suka ce sun yarda a bayar 500 billion. Amma saboda duk waɗannan abubuwa da suke faruwa yanzu ana ta fashe-fashen inda za a samu mai, an rage kuɗin sosai. Don haka ba za mu iya yin yanda muka yi niyya ba, amma muna ragewa daidai gwargwado yanda za mu iya. Ga cewa dai gwamnati ta cika alƙawarin da ta yi wa mutane. Za mu soma da kaman 300,000 a hankali sai mu cika, tunda har shekara ɗaya ne. Muna fatan cewa dai yanzu kuɗin da muka samu za mu iya ɗaukar mutane 300,000.
Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To amin a kuma gaida Madina, yanzu kun bari mu kada jamhuriyar Niger, inda nan kuma wasu 'yan kasuwa ne na gefe da ake zargi da kawo cunkoso da hadari a kewayen babbar kasuwar birnin Yamai, wadda aka fi sani da Grand Marché ko Hagu Bene, don haka aka nemo su tashi suka shiga zanga-zanga da koke-koke. Sulaiman Muni Barma, gare ka.
Matakin korar 'yan kasuwar daga kewayen babbar kasuwar Yamai Grand Marché da gwamnan Yamai Hamidu Garba ya bayyana shirin ɗauka ta hanyar wata takardar da ya aike wa waɗannan 'yan kasuwa, wacce a cikinta ya ba su wa'adi kafin ranar 5 ga watan Satumba da ke tafe shine mafarin wannan zanga-zanga. Hukumomin na Yamai na zargin waɗannan 'yan kasuwa da haddasa cinkoso a kewayen kasuwanni, wanda hakan ke zama dalilin yawaitar hatsarin ababen hawa a birnin na Yamai. Sai dai 'yan kasuwar na cewa rashin wurin zuwa ne ke tilasta musu mamaye irin waɗannan wurare.
Sunana Abdulaziz Magarije. Gaskiya mun ji abin da ba mu tsammani ba, dan mu dan kasa ne kaman kowa. Ba mu tsammani ana kore mu wani kasa inda ba namu ba, mu zo ne zai da namu a kore mu kuma. Yau babu inda za mu. Mu ba mu tsammani ana kore dan Adam wanda yana ci da mutane, wanda yana neman abin yana ci, a kore shi a zo a zama mota.
Shin ya sa nan Niger mu talaka haikuwa rashin daraja ga gwamnati? Talaka bai da zama kara shi kuma ake amfani.
Na nemi jin ta bakin gwamnan na Yamai, amma wayarsa na kashe. Haka hukumar babbar kasuwa Soko Jamma da na ziyarta ban samu ganin shugabanninta ba. To amma shugaban 'yan kasuwa Alhaji Sani Shekarau ya kira ga hukumomin Yamai su sassauta domin warware wannan matsala cikin ruwan sanyi.
Tun farko ma kan haka ta faru. Akwai shugabannin 'yan kasuwa waɗanda ke litar da 'yan kasuwa, sai a kire su a yi shawara da su. Ina kira ga gwamnan rijiyar da Yamai, ina kira da president na bil ɗin Yamai, ne je sannu-sannu wanga ba za a ƙare shi da ruwan sanyi ba tare da wani ya ɓaci ba. In akwai wuri ɗan ƙasa ce aka yi ja da baya, ko a yi mana model a ce to ku yi irin wannan gina, mu taru mu yi yamanyalan gaba ɗaya duk a gyara garin.
Ko baya ga kasuwanni, shirin na hukumomin birnin Yamai ya shafi kewayen makarantu da asibitoci da wuraren da aka yi amanna masu saide-saide sun mamaye su ba a kan ƙa'ida ba. Kamar yadda tuni aka fara cire allunan tallace-tallacen kamfanoni, wato fano publicitar, a wani kamfen da gwamnan Yamai ya ce na shirye-shiryen taron shugabannin ƙungiyar tarayyar Afirka ne da za a yi a shekarar 2019 a nan Yamai. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sulaiman, yanzu kan bari mu koma gefe guda. Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yau za mu ci gaba ne da batun da muka faro a makon da ya shige na Malama Firdausi, matar marigayi Ado Shehu, kanin wani ɗan majalisar jihar Bauchi mai suna Yakubu Shehu Wowo, wanda a baya rasuwar mijin nata aka ƙwace mata 'ya'ya ciki har da wata mai shan nono. Daga bisani sai aka zo da labarin cewar ɗaya daga cikinsu ta rasu, wato babbar mai shekaru 4 da haihuwa. Yau za mu taso kan tambayar da Abdulhabi yake mata kan ko shi ɗan majalisa Yakubu ne yake rike da 'ya'yan nata tun daga lokacin da aka ƙwace su.
To da ya ɗauki wannan aka ɗau wannan a hannunsa ne suke duk wannan tsawon lokaci?
Eh, suna hannunsa ne.
Kamar sun kai wata nawa, shekara nawa adadin da ya zama su?
Yanzu a hannunsa sun kai shekara ɗaya da wajen wata 7 a gurinsa kenan.
To kin ce shi yaron mai gidanki shi ne kirawo ke gaya miki rasuwan wannan 'yataki? Kaman a ranar ne aka saida miki ko kuma dai sanda bayan da ya dan samu wasu kwanaki?
Ce mun yayi yau an kira shi a waya, ɗazu wani ya shigo yake gaya mishi cewa Allah ya mana na rasuwa. Ce na nan ki shi ma wallahi yana ce ba ta da lafiya ne, wai wallahi shi ma bai sani ba, kawai an zo ne an gaya mishi cewa Allah ya mata rasuwa. To daga nan ne 'yan uwana suka je gidan don su tabbatar da cewa ta rasun ne, suka same su wai sun dawo daga makabarta. Daga nan 'yan uwana suka buƙaci ganin ita ƙaramar yarinya wanda ta saura, su masu gidan sun ce an fita da ita ƙaramar kenan a kan washi gari, da su dawo da su ganta saboda su ba 'yan gari ba ne za su wuce. Washi gari yar ma'aifiyata ta dawo gidan don ta ga ita ƙaramar kenan. Ta dawo sai aka ce mata tana gidan ita gyatumar miji nan kenan. Ita ma ta je gidan, duk dai bata samu wani kyakkyawan labari akan ita ƙaramar da ake cewa tana nan ɗin ba. babu wanda ya ganta, babu wanda ya san ita ma wani hali take ciki.
To bayan da kuka je rasuwanta, me kuka akosu matakai da kuka dauka ko kuma dai kawai kun hakura shikenan yarinya ta rasu Allah ji kanta?
Eh, bayan da muka ji rasuwan nana shine kenan muka dauki matakin police hukuma su shiga cikin magana don su tabbatar mana da mutuwanta ne ko kuma ta yi ciwo ne ko wani abu ne ya same ta makamancin haka, tunda mu bamu san wani abun da ya same ta ba. Mu dai mutuwa kawai muka ji, an ce ta kwanta, wai ta kwanta bacci, washi gari sun tashi sun same ta a gawa.
To me hukuma suka yi akai?
To hukuma dai yanzu sun yanke hukuncin akan za a je a ga kabari na yarinya. Mun je ganin kabari da ni da hukuma da shi wato Yakubu won kenan. To mun je amma actual ba mu ga kabarin ba, don shi ma ya ce ba zai iya gane ita kabarin Nana Aisha ba. Kuma mun kira masu gadin makabarta a jikin suna na mutuwan yarinya. Mun samu sunan kanwanta ne aka rubuta akan takaddan, ba sunan ita yar ba da ta rasu. Har sai suke bukatan ne gyara sunan saboda ba kanwan bane ta rasu, yar ne. Amma dai ba a gane kabarin ba, sai dai ya ce da yayi kawo ko su masu aikin makabatan da su iya gane kabarin.
To lokacin da yake aka yi wannan rasuwa, dole ne zanto dai za a yi mata sallah kuma kyautuwa ma a ce an faɗa ma mutanen gidanku ko a zo a yi sallar janazan tare, duk ba a yi wannan ba ne?
Gaskiya mu babu wani a cikin ƴan uwana da ya samu sallan gawar ita yarinya. Hasali ma ni ban ga gawar yarinya ba, banganta ba kawai ni tun daga ran da ya ɗauke ta sai ran da kotu ta umarce shi da ya kawo su a gansu. Bayan nan ni ban sake ganin su ba har ran da ya zo aka sanar min da rasuwan ita Nana Aisha.
Da aka ba da wannan umarni na ajiye ku duba gawar ko kuma kabarinta, a nan ana nufin za a tono ne a tabbatar da ita ce ko kuma dai menene aka umarci su ƴan sanda kenan da kuka tafi da su wajen?
An umarci ƴan sanda ne da su je su tabbatar da kabarinta da kuma sunanta na list na makabarta da ake sawa. To shi ne mun je an samu list ɗin makabarta, an samu sunan ƙanwarta ne a jikin list ɗin makabarta kenan. To kabarin ne dai har yanzu ba a gane kabarin ina ne kabarin nata.
Kenan yanzu wani rahoto kenan aka koma yanin ofishin ƴan sanda aka gaya musu kan wannan ziyara da kuka je makabarta?
To mun koma ofishin ƴan sanda da photo stat na sunaye na list na makabarta. Sannan su sun ba mu kwanaki kamar watan da za mu shiga da kwana biyar kafin sun gama binciken da za su yi akan maganan kabarin.
Watan August?
Kafin sun gama
binciken. Biyar da watan August kenan? Hukuma
haka suka ba umarni. To yanzu a watan da yake kama wannan kenan, biyar ga wata za mu koma mu je yanda su suka gani sun ga kabarin ko ba a gani ba, don an umarce shi da ya zo da limamin da ya yi sallan gawa, sannan da waɗanda suka halicci sallan gawa. To mu wannan sai ran da muka koma da labari.
Wato inda ake aka tsaya kenan. A je a duba kabari, sannan a kawo waɗanda yake ko suka yi limancin wannan sallar gawa da ma wasu ko shaidu wanda su gani akai. To yanzu zan so in ji kuma daga bakin mahaifiyarki. So Hajiya ko take gabatar mana da kanki.
Assalamu alaikum. Sunana Salamatu Umar, ni ce mahaifiyar Firdausi matan Ado Shehu Margayi wanda ya rasu a nan garin Bauchi Kani Yakubu dan majalisa.
Me kika sani a dangane da wannan yanayi da yarki ta shiga?
Gaskiya ta shiga, mun shiga dan ce tukan mu tashin hankali tunda nake ban taba ganin irin wannan yanayi ba. Muna zaune sai ga yassa ta ce Yakubu wani ya turo ta ta dauki yarinya. To sai nace ban san hujjansu na daukan yarinya ba, me bi wani magana suka ji kuma basu zo sun same mu sun zauna da mu ba akan cewa me dalilin da yasa za a dauki yarinya, tunda in da a dauki yarinya dole a ce akwai hujjoji. A'a, la'allan mu din nan akwai karancin tarbiya ko karancin addini ko kuma hauka ko wani abu dai wanda ya shafi haka. To duka mu ba mu san me dalilin su na daukan yarinya ba. Da suka dauki yarinya sai nace to aje shi, tunda su sun nuna basu da wani babba a tare da su, balle su turo ya zo ya same mu a zauna. Sai nace to aje shari'a commission mu bi za su ba da hankali a gurin su faɗi dalilin su na daukan yarinya, tunda gurin gudi ne na sulhu. To da aka je sai aka yi tamfarin karan, aka kori karan ba a shaurare ta ba. To da mutane suka yi ta hada mu da Allah sai nace to a kyale su. Na tashi da kaina naje har gidan Yakubu akan ba shi hakuri game da abubuwan da suka faru. Ya zazzage ni, ya sa hannu ya kwace yarinya mai shan nono a hannuna. To daga nan ne sai uwan ta ce to tunda abu ya zama haka ita ba za ta yadda ba, za ta kai kotu. To ta kai kotu, Allah da ikon sa, alkalin ya iya bakin kokarinsa kuma ya yanke hukunci akan a dawo mana da yara. Amma abu bai yiwu ba, sai ya nuna mana cewa shi akwai mulki a hannunsa, yana kuma da yanda dai sai je jingina kara. To daga nan ne har yau ba su sake tada karan ba, wanda mu ba mu sani ba, kawai haka kurun muna zaune kawai sai muka ji wai yarinya ta rasu. Ba ciwo ba komi, ba mu san a me yake faruwa ba, tunda ya hana a shiga gidansa. Wanda ran da na shiga gidansa har yana ce da uwar yaran ne ta shiga gidansa, da ya mata wulakancin da har ta mutu ba za ta manta ba.
Masu sauraro, za mu yi kokarin jin ta bakin ƴan uwan Margayi Ado Shehu game da wannan batun a cikin shirinmu na gaba. A huta lafiya.
To a gaida mai kahon karo babba, yanzu kan ga Ladan Ibrahim Aiwa da labarai amma fa a takaice.
To a takaice Ibrahim, magoya bayan shugaban kasar Gabon Ali Bongo da babban abokin adawarsa Jinping, kowannen suna ikirarin samun nasara a zaben da aka gudanar a kasar, haka kuma suna cewa an tafka maguɗi a zaben na shugaban kasa. Yayin da Ping ɗan shekaru 73 da haihuwa ke cewa shi ne ya nasara a zagayen farko na zaben, sai kuma a wuri ɗaya mai magana da yawan shugaba Ali Bongo ke cewa shugaba Bongo ya dunfari samun nasara zagaye na biyu. Komandan ƴan tawayen FARC na Colombia ya ba da umarnin dakatar da buɗe wuta na ƙarshe a daren jiya Lahadi a matsayin yarjejeniya ta dindindin da ƙungiyar ta cimma da gwamnatin ƙasar. An jiyo shugaban ƙungiyar ƴan tawayen na cewa daga yanzu iyaye ba za su binne ‘ya’yansu maza da mata ba waɗanda aka kashe wurin yaƙi. Shugaban ƴan tawayen da ake kira Timoshenko ya ce daga yanzu duk wata adawa da rashin jituwa za ta zama tarihi. A jiya Lahadi ne shugaban Jamus Angela Merkel ta ce ba za ta yiwu ba a ce wasu ƙasashen da ke cikin ƙungiyar tarayyar Turai suna kullewa ‘yan gudun hijira ƙofa domin kawai suna musulmai. Ta ce tilas ne kowa ya taka rawarsa da ya dace a ce ya taka. Shugaban tana magana ne sa'in da take wa gidan talabijin na ARD jawabi. Shugaba Merkel ta ci gaba da cewa abin da take ganin bai dace ba shi ne wasu suna cewa kusan dukkanmu ne ba mu san musulmi a ƙasarmu, ko da ko akwai buƙatar ba da aikin jin ƙai ko kuma a'a. Don haka ta ce za ta ci gaba da wannan magana. Shugabannin ƙasar ta Jamus suka ce suna sa ran su baiwa ‘yan gudun hijira da yawansu ya kai 300,000 damar shiga cikin ƙasarsu a cikin shekarar nan ta 2016. ‘Yan tawayen ƙasar Siriya da ke da goyon bayan Turkiya sun samu damar ƙwace ƙauyuka huɗu da kuma garin guda da ke ƙarƙashin sojojin kudawa da ke arewacin Siriya. To jama'a, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Larin Ibrahim Ayawa da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, wato Azubair Basuda ne, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.